رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن ملة حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بحكم السلام عليكم ورحمة الله أجيء من سياق رسالة سورة الأنعام يوكم زام شقاب فرقا سورة الأعراف wanda suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a cikin jerin surorin alqur'ani idan ka faro lissafi daga sama kafin mu shiga cikin surar akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a bangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna shin hakan ya halatta ko bai halatta ba farko ya halatta wannan baya haramta dabba domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne ba wajibi bane ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi shine tilas shine in ba a yi ba za a ce ba za a ce yankan ba amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta shikenan Mai tambaya ta biyu na cewa game da suratul Tauba na lura cewa dukkan surori na Al-Qur'ani an bude su da Bismillahir Rahmanir Rahim in banda suratul Tauba menene sirrin haka babu wani nassi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a bude suratul Tauba da basmala ba abinda duk ake fada ijtihadi ne na malamai waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama ta kunshi sunaye guda biyu da suke dauke da rahama sunan Ar-Rahman da sunan Ar-Rahim dukkaninsu suna dauke da rahama to ita kuma suratul Tauba sura ce da ta sauka da takobi da ta sauka da maganar yaki فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون suka ce waɗannan al'amurra ba su dace da basmala ba maganar yaki maganar takobi maganar fille kai maganar sara maganar suka ba su dace da basmala ba don haka sai ba a bude ta da basmala ba ina fata an fahimta to amma na ijtihadin malamai ne ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala haka kuma za a karanta ta babu basmala tawawun a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo amma dukkan surar da ba suratul tauba ba lallai ne mutum zai gode ta basmala shine imamu shatibi ke cewa wala budda min hafiz fidaika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala ma'ana dukkan surar da ba suratul tauba ba lallai ne a bude ta da basmala amma suratul tauba kuwa ba sai kai basmala ba sai dai a bangaren da ba farkon sura ba to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba ko kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratul tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratul tauba shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawowa ba mas'ala ce khilafiyya bain al-qurra tambaya ta uku akan mai azumi bayan yayi suhur ya kwanta yayi barci sai yayi mafarki me matsayin azumin sa azumin sai na nan lafiya lau ba abin da ya shafe shi idan ya tashi kawai sai ya wankan janaba amma azuminsa bai kare ba, bai lalace ba. Me azumin da tun da azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallace fa'i da wuturi ba, me ya matsayin azuminsa? Azuminsa yana nan, sai dai kuma ya yi tafka hasara na rashin yin sallace fa'i da wuturi. Wannan hasara ce mai girman gaske, amma bai rushe azuminsa ba, ko a ce bai da ladan azumi. Sannan mai azumi wanda yake yin caca, me ya matsayin azuminsa? Caca laifi ne, tana ɗaya daga cikin kaba'irul zunub, wato manya-manyan laifuka. Abinda ke nuna kasancewa ta laifi sai yadda aka haɗa ta da shan giya a cikin aya guda. Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anil salah fa hal antum muntahun. Caca tana haifar da gaba a tsakankanin musulmi, domin duk wanda aka tatike shi aka cinye shi zai rinka jin haushin wanda ya cinye shi, tatike shi a caca, ko ba haka ba? Sannan kuma caca tana yin barazana ga tattalin arzikin ƙasa, tana haifar da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa, domin dukkan mai caca baya son ya motsa jikinsa don a gina ƙasa, ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho, a bagas, a banza. Saboda haka yana lalata ƙasa, yana gadarwa da ƙasa ci baya. Da haka dai caca ba ta da amfani ko a tsari na duniya, ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai yin caca aikin da yake babban laifi ne, wanda zai jawo masa fushin Allah, wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba. Amma cacarsa ba ta lalata azuminsa, wato ta iya kawo cikas wajen cikar imaninsa. Amma dai azuminsa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin caca. Wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara, yakan yi irin ice block din nan, amma sai dai kai gidan barasa ya sayar musu. Kuma duk da haka yana yin azumi, shi musulmi ne. Shi ma dai azuminsa yana nan a matsayinsa na musulmi. Wancan aiki na zunubi kuma yana nan, don wancan aiki da yake barna ce, ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai ta yi sanyi, don ya ji ya sayar musu da kankara a sanye giya a sha. Ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan. Ubangiji kuma ya ce, wala ta'awunu alal ismi wal udwan, wato kar ku yi taimakekeniya da juna wajen aikin barna da kuma wato ƙetare iyaka da kuma aikin saƙo. Don haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba. Mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne, yana da iyali, ɗakinsa daban nata daban, to amma abin da yake ƙona masa rai shi ne wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta, sannan za ta zo ɗakin shi. Kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakinta ta same, ta zo ɗakin shi ta same shi, amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakinta. Sai ya bi ta, ya je ya buga masa ƙofa, to sai ya yi fushi ya daina zuwa. Kuma aka zauna a haka tsawon watanni ba ta zuwa, shi kuma bai dai ba. To yanzu ya za a warware wannan matsalar? A hakikanin gaskiya wannan dai ba ta kyauta ba. Biyayya da ake buƙatar 'ya mace da shi, ya kamata ki je ɗakinsa, tunda har shi ya nuna buƙatar ke ki je ɗakinsa. Maza ɗabi'a daban-daban suke, akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa, akwai wanda ya fi so matarsa ta je ɗakinsa, akwai kuma wanda ke buƙatar canji, wata rana ki je ɗakinsa, wata rana ya je ɗakinki. Wannan dan ya samu canji yau da gobe, yau da gobe, saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi. Wata rana ma ku zauna a falo, duk ba gidanku ba ne ba, an kowa kulle gidan dai, duk abin da kuka yi ba ganin damarku ba, kuna cikakken ƴanci a ciki. To amma in har ya nuna yana son ki je ɗakinsa, to wannan kuma rashin kunya ne, rashin kirki ne, rashin mutunci ne, ki zauna ki yi ta barci kamar ashabul kafi, ki ki zuwa wai har sai ya je ya bi ki, wannan ba daidai ba ne ba. a nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so, ya kamata ta rinka yi idan ta ki ji, idan kana da hali kawai na auren. Wannan shi ne shawarar da zan baka, ka samu wata kuma ka yi iyakacin kokarinka, ka nemi wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta dan fita kyau. Duk wannan yana da kyau. Kowa ga wa. Wani lokacin wata dai idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita. Ko labari ka bata wata za ka ga ta dina, idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin auro wata, to sai ka ga ta shiga taitayinta. Ko kuma ko ma baka yi wannan ba, ko baka faɗa mata za ka yi ba, wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa, za ka ta zumfara baki ta yi shiru, sai kai ka yi tsaki, sai kawai ka je ka yi wanka, da daddare fa irin wajen karfe 11 din nan, sai ka yi wanka, sai ka zo ka shafa mai, sai ka sa riga, sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan duk ba. Ko da masallaci za ka je kiyamul laili ba, a wurin ta zance za ka. Lokacin so kake ka bata haushi da gangan kawai ka ɗauki turare ka yi tai ka yi ta fesa ma. Kai ta fesa ma sai wajen rabin kwalba. Sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa, nan ko masallaci za ka kiyamul laili. Sai ga ana wani bala'i, ina za ka cikin tsakar daren, ina ruwanki da inda za ni, ina za ka ina ruwanki da inda za ni, ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa. To wai ina za ka, sai ka ja mata aya, Allah ya ce wala tajassasu. Kar ku yi bincike ko ba gaba. Wani lokacin mata sai da wayo, sai da dabara. Da Allah baka dabara sai kai mata wayo, in kai mata wayo sai ku tsira, ku tsira ku tsira tare. Amma ka fara yin wa'azi, idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara. Idan take wallahi tallahi ka nemi aure, wannan shine shawara ta a gare ka. In dai har kana da halin nan, in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure, to kar ka saka bata kanka lokaci. Ka sa sunan me? A wai ka sayo nama ko tsire ka rika zuwa tsaki za ta biyo ka? Wannan ba wani nau'i da na dabara. Ina jin wannan ya taɓa jarraba wannan dabarar tun daga yau. Tambayar kusa da ƙarshe, wannan bawan Allah yake cewa ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da Alhamis. Da sahabbai suka tambaye shi me yasa, sai ce ranar Alhamis ita ce ranar haihuwarsa, ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa, ranar Alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi. To shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya ɗauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi? A'a, kai ba mai shar'antawa ba ne, manzon Allah shi ne mai shar'antawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana mu yi azumin litinin da Alhamis. Kila abinda ma ya kamata da ka faɗa, na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi. To kaga wannan shi ne kuskuren fahimta. Ko dai su'ul faham, ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi, wato mummunan fahimta da mummunan niyya, sai ya gadarwa mutum ba zai iya fahimtar addini ba. Domin a tarihance an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin, a tarihance ko manzon Allah ya bar duniya ranar litinin. Anas dan Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina manzon Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin. Babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo Madina. Da hankalina kuma a wannan rana ce Allah ya karɓi ran manzon Allah ranar litinin. Babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin. Saboda babu wani abu mai mahimmanci babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahallu shahid anan gurin, in mutum zai farin ciki da ranar Litinin a matsayin ranar haihuwar manzon Allah, to kuma a wannan ranar Allah ya karbi rayuwarsa. To kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da nan ne kuma ranar mutuwarsa. A takaice dai ba shi halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halaccin maulidi. Idan mutum yayi wannan sai a ce da shi a shaida Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba, dan sun bi ta kanshi sun wuce, sun karance shi, sun karantar, sun ruwaice shi, sun ruwaitar. Tare da haka babu ɗaya daga cikin su da ya taɓa kafa hujja da shi akan halaccin maulidi, ashe duk ba su fahimce shi ba kenan, don ba su taɓa yi ba a cikin su kenan, ba su gane hadisin ba. Ko dai mu ce ba haka hadisin yake nufi ba, ko mu ce ba su gane ba. Abin da ya fi sauki shi ne mu ce ba haka hadisin yake nufi ba, da haka hadisin baya nuna halaccin maulidi ta kowace irin fuska. Inda yana nuna halaccin maulidi da sahabbai sun riga yi, amma khulafa'ur rashidun suka yi shekaru 30 suna halifanci, cikin su ba wanda ya taɓa yin maulidi, ko Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali, shekara 30 wanda wannan shekarun su ne manzo Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa, shekaru na halifancin annabta, wato mulki salam mulki irin na annabta. Banda wannan duk mulkin da ya biyo baya wannan ba a kiransa da suna khilafa irin ta nubuwa, mulki ne irin na mutane amma ba salam mulki irin na annabta ba. To da haka ya kamata a yi hattara mutum ya daina faɗar abin da ya ga dama cikin bakinsa. Wannan wani littafi ne ga alama wata bayar Allah ta aiko take tambaya akan sa, nafiloli 50. Nafiloli 50 daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na karanta shi na duba shi. Wadannan nafiloli duk ba sa kan koyarwar manzon Allah. Addu'o'in da aka kawo za ka samu wata aya ce ta Alkur'ani, wata kuma ta yi kama da hadisin sahihi, sai dai mahallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin ba ne, ko kuma ayar ba inda manzon Allah ya sa ta ba ne. Idan mutum yana son ya sami littafi da ya ƙunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na Alkur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzon Allah ya koyar, bisa ga fahimta ta gari, ya samu littafin Hisnul Muslim. Littafin Hisnul Muslim cikin ikon Allah, wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban, an fassara shi da Turanci, an fassara shi cikin harshen Hausa. Dan uwa abokinmu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa, akwai shi kuma cikin harshen Turanci. Hisnul Muslim, hadisan da ke ciki duk tattaun hadisai ne, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai nafilfili ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi ya yi a gaba daya awa 24 da kake da shi tsakanin dare zuwa rana, rana zuwa dare dinka. Da haka wannan ya kamata mutum ya lazunta. Amma irin waɗannan duk 'yan kasuwa ne kawai suke buga sadan su ci kuɗin mutane, zo su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi. Kaga bai kamata mutum ya yi wa Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba, mutum ya yi wa manzon Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba. Wannan nafiloli 50 galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da ƙarairayi marasa tushe. Akwai ayoyi aya ce ta Alkur'ani amma mahallin da aka sa ta sai ka samu ba inda ya dace a sa ta bane, shi kawai ya ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa, yawanci yan zubbu ne suke. Allah ya rufa mana asiri. Za mu tashi suratul A'raf. Suratul A'raf ita ce sura ta 7 idan ka faro kirge daga sama. Suratul Fatiha ta 1, suratul Baqara ta 2, suratul Ali Imran ta 3, suratul Nisa'i ta 4, suratul Ma'ida ta 5, haka ne ko, sai suratul An'am ta 6, sai suratul A'raf ta 7, sannan kuma sura ce makkiya. Abin nufi an saukar da ayoyinta kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina. Shi lafazin al-A'raf din jam'i ne na urf. Idan an ce urf ana nufin tudu ko tsauni. Sawa'un tudu wanda yake na dutse, na dutse, ko kuma tudu wanda yake na rairayi, yashi wanda iska idan ta taso cikin sahara sai kaga ta tara wato tudu guda na yashi na rairayi kamar mulmulailan dutse, to guda ɗayan sa shine urf. Idan kawa ainun damma ra'un din kuma kai mata sukuni urf a wani larabcin ra'un din ma ana yi mata dhamma uruf jam'in sa shine al-a'raf to me yasa wannan sura aka ambace ta da suna al-a'raf saboda wannan kalma ta zo a can a gaba wa al-a'raf rijalun ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum zamu zo mu yi bayani nan gaba menene al-a'raf me ake nufi da shi a cikin wannan sura sannan suwa ne ne ashabul a'raf wanda da Hausa ake cewa tozan la'arabi haka Hausawa ke fassara aya suwa ne ne yan tozan la'arabi me suka yi za a ajiye su a tozan la'arabi sannan za su dawwama a wajen dindindin ko daga baya za a cire su daga wajen a sauke su in an sauke su kuma ina za a kai su duk wannan zai zo idan mun je can inda aka yi magana akan kalma amma dai a nan wato mu gane cewa al-a'raf abinda ake nufi ko kace tuddai ko kace tsaunuka ko kace tudu-tudu wanda suke na yaki ko kuma wanda suke na duwatsu suna ake kira al-a'raf suratul a'raf tana kunshe da aya 206 cicif a daya daga cikin hanyoyi na kirge na ayoyin al-qur'ani mai girma fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da iko ya bamu ikon yin aiki da su mai Allah ji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
bayan basmala ubangiji ta'ala ce alif lam mim sad waɗannan harufa guda uku suna cikin huruful hijaiyya wato babbaku na larabci guda 28 wanda suke farawa da alif su kare da ya'un waɗanda ake kiransu da suna huruful mabani wato waɗanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi na harshen larabci alif lam mim wato harfa guda uku malamai na ulumul qur'an suna kiransu da suna al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a a karatunmu na gida ana kiransu da suna kuraman baki idan an ce kurman baki ma'ana wanda shi kadai baya baka ma'ana kurma ne shi baya magana ma'ana dai shi yasa idan an zo fassara akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da alif lam mim sad a haɗe da juna amma dukkan wanda ya san babbaku ya san wannan din alif ne wannan din lamun ne wannan din mimun ne wannan din sadun ne kamar yadda na sha faɗa a dangantakar zance irin wannan malamai sun yi saɓani dangane da ma'anarsu a nan a farkon wannan sura ta suratul a'raf waɗansu malaman suka ce da alif da lam, da mim, da sad, kamar an zaɓo waɗansu haruffa ne daga ɗaya daga cikin sunayen Allah shi ne al-musawwiru. Al-musawwiru, kaga da alif, da lam, da mim, da sad, al-musa, wato sai aka kele wawun ɗin da ra'un, don a yi izina zuwa ga ɗaya daga cikin asma'ullahil husna. Amma dai wannan zancen babu dalili da yake nuna haka ake nufin da sai dai kamar yadda muka sha faɗa mana maimaitawa waɗannan harufa an buɗe waɗansu daga cikin surorin alkur'ani da su don yin izina ga laraba cewa shi alkur'ani ba laraban littafi kalmomin da ke cikinsa kalmomi ne na larabci don ma ku yarda da haka gashi an gina su ne da haruffan da kun san su ku larabawa kun san alif kun san lam kun san mim kun san sa don haka ma in kun isa kuma ku dauki alifin da lamun da mimun da sadun din mana ku kawo wani abu irin alqur'ani ma'ana alqur'ani balaraban littafi ne saboda haka in ku isa kuma ku kawo wani littafi gwatan ku ci irin sa fali atu bi hadisin mislihi in kanu sadikin su kawo wani nan ci irin sa mana inda gaske ne shi yasa a duk inda waɗannan kuraman baki suka zo cikin alqur'ani sai kaga batu ko magana akan alqur'ani ta biyo baya in madda sura biyu duk inda aka ambace su magana alqur'ani take zuwa alif lam mim sad kitabun unzila ilay alif lam mim ra sai aka ce me alif lam mim ra tilka ayatu kitab wallazi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq walakin aktharan nasi la yu'minu alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duk inda aka kawo za ga an kawo maganar alqur'ani mai girma in banda wurare guda biyu wuraren nan guda biyu su ne farkon suratu maryam da kuma farkon suratu nun kaf ha ya ayin sad zikru rahmat rabbika abdahu zakariya nan ba ambata alqur'ani ba nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mat rabbika bimajnun nan ma ba ambata alqur'ani ba waɗansu malaman suka ce eh mun yadda a farkon suratu maryam ba ambata alqur'ani ba amma a farkon suratu nun akwai isara zuwa ga alqur'ani tunda an ce wal qalami wama yasruna ina rantsuwa da alqur'ani da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan ina rantsuwa da alqalami kai da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan ana nufin mala'iku mala'ikun nan suna rubuta wahayi cikin wahayi ko mafi tsadar wahayi shi da alqur'ani dan haka dai alqur'ani ya shiga ciki dinnan alqur'ani ya shiga ciki a jumlace dan haka an sallama kenan farkon suratu maryam babu tun alqur'ani amma ko shakka babu a farkon suratu nun akwai batun alqur'ani akwai magana alqur'ani ko akwai magana wanda aka saukarwa alqur'ani ma anta bi ni'mat rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace kitabun unzila ilayka lafazin kitabun din nan khabar ne mubtada din sa ana kaddara shi da kadirin zancen hadha kitabun wannan littafi ne unzila ilayka da aka saukar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu kad wani kunci ya zama cikin kirjinka minhu a sanadiyar wannan littafi kad wata damuwa ta kasance a cikin kirjinka a sanadiyar wannan littafi an ce harajun ana nufin kunci ko damuwa damuwa ana fassara ta da tsoro kada ka tsorata cewa ba za su yi imani da kai ba kada ka damu cewa ba za su yi imani da kai ba walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar mun san cewa suna cewa ba wahayi bane wani dan adam ne yake sanar da shi mun san cewa suna faɗin haka kad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun duk waɗannan ababe da suke faɗa mun san cewa yakan kuntata maka rai amma kar ka damu ubangiji zai taimake ka akan shine fa la yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin an saukar da wannan littafi akan ka dan kai gargadi da shi wa zikira kuma domin ya zanto tunatarwa lilmu'minina ga mu'minai litunzira domin kai gargadi bihi da shi alqur'ani idan aka ce gargadi ya kunshi ababe guda uku waɗansu malaman suka ce hudu ya kunshi almundir mai yin gargadi din wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake a madadin manzon Allah malamai kenan masu cin gado na gidan annabta wajen wa'azi da faɗakarwa da al'amru bil ma'ruf da annahyi anil munkar almunzir din kenan sannan kuma akwai almunzir wanda ake wa gargadi shine ko dai kafirai ko mummunai masu sabo mummunai masu mugunyar aiki duk wannan sukan zama cikin almunzaruna waɗanda ake wa gargadi ko ya zanto almunzaru bihi abinda ake yin gargadi da shi din wanda shine alqur'ani mai girma da shi ake yin gargadi da shi ake yin wa'azi sannan abu na hudu shine abinda alqur'ani din ya kunsa cikin abinda yake razani da firgiti ita ce azabar Allah duk wannan ya kunshi gargadi litunzira bihi dan kai gargadi da shi ka gargaduwa ka gargadi kangalarrun mutane fa inna ma yasrunahu bilisanik فإنما يسرناها بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا دومين كيف شارع ممن يدشي القرآن سنن تنذر به قوما لدا كغرغت متانين دسكي ما سيوان حسوما ديوان جائية سوني لدا لد جمعيننا ألد إذا أنت ألد سكي متاني من يوان جائية دقسيا باين تابينا amma din gaskiya amma sai mutun ya rinka jayayya da ita wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'ati al-ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan-nasl wallahu la yuhibbu al-fasad aladu mai jayayya lut ma sai wan jayayya kaga su ake wa gargadi wa tunzira bihi qauman ludda me zaka musu gargadi azaba anzartukum naran talazza inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba kaga almunzir ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam almunzarun alqawm al-lut mutanen da suke masu jayayya da musu alladhi yunzaru bihi alquran alkarim ma tadammanahu alquran min alinzar alazab النار انذرتكم نارا تلظى انا انذرناكم عذابا قريبا duk wannan yana cikin litundarabi dan kai gargadi da ke alqur'ani wa dhikra lil mu'minin kuma qur'ani dan ya zanto tunatarwa ga mu'mine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bibiti min dunihi abinda yake ba shi ba awliya'a a matsayin majibinta lamari kar ku bi wani wanda ba manzan Allah ba a matsayin mai shar'antawa, a matsayin mai bada doka, a matsayin mai cewa ayi ko a bari, a matsayin mai bada wajibi ko mustahabbi, a matsayin mai kawo wata falala. Duk falalar da ba daga manzan Allah take ba, ba ta ansa sunan falala. Duk wajibin da ba daga manzan Allah yake ba, ba gaske bane ba. Duk mustahabbin da bai gangaro daga manzan Allah ba, baya zama mustahabbi. Shi kadai aka turo don ya shar'antawa mutane. Mutumin da dai ya bi shari'a, shari'a da ba ta manzon Allah ba, to ko shakka babu ya bi hanyar da ba za ta kai shi gaci ba. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa laula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum adhabun alim. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ubangiji fi qalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin ku kuke daukan wa'azi. Waɗansu malamai sukan ce kalilan ma tazakkarun kwata-kwata ba kwa daukan wa'azi, waɗansu malamai suka ce kalilan ma tazakkarun yan kaɗan ne suke daukan wa'azi a cikin. Wato dai lafazin alƙilla akan kawo shi lidalala alƙilla ɗin don yi nunin akan samuwar abu kaɗan. Wani lokaci akan kawo shi lidalala al'adami don a nuna babu. Idan sun ce kalilan ma tazakkarun kalilan ma tu'minun ana nufin babu, ba ku yi imani ba, kwata kwata babu imani, amma sai a ce kadan ana nufin babu. Wani lokaci kuma ana nufin kadan din ma'ana dai kadan. Wala tattabi'u min dunihi awliya kalilan ma tazakkarun. Al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace wannan aya tana nuna cewa idan aka ce ga nassi ya zo, to kenan ba abin maganar wane. Kowane ne wannan wane, dole sai dai maganar nassi. Sannan wajibi ne a bi Allah a bi manzansa, cikin abin da ya haramta da cikin abin da ya halatta. Abin da ya ce a yi dole a kwatanta, abin da ya ce a bari dole a nisance shi. Ba a kwatanta nassi da maganar wani, saboda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abin da aka saukar muku. Kaga maganar wani wanda ba saukakkiya ba, ba a kwatanta ta da nassi na alqur'ani ko ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah ta'ala.
Wa kan min qaryatin ahlaknaha fa ja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'imun. Wa ma kana da'wahum idh ja'ahum بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا الظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
وكم من قرية أهلكناها nawa nawa ne daga cikin alƙaryu waɗanda muka halakar da su a baya a tarihi waye san lissafin su waye san adadin su waye san yawan dangin adawa ko samudawa ko dangin mutanen annabi Lutu waye san yawan population din su lafazin kam duk sun yadda cewa lidalala ala taksir dan nuna yawa kamar yadda rubba lidalala ala taqlil dan nuna kadan kam wato abun na da yawa alƙaryu da suka wuce baya a tarihi wanda suka yi kafirci suka yi sabo suka kangare suka yi bushasha yadda suka ga dama suka bi son ransu suka ki bin abin da Allah ya ce Ubangiji ta'ala ya ce ahlakanaha sai muka halakar da su muka halakar da su faja'aha ba'suna azabar mu sai ta zo musu bayatan da daddare suna bacci sun kwanta cikin walwala da kwanciyar hankali sun tsara abin da za su yi gobe da jibi ba su san ba a ce ba za su ga goben ba auhum qa'ilun ko azabar ta zo musu lokacin kailula lokacin hutun rana shine auhum qa'iluna yani mustarihuna waqtal qailula suna masu hutu lokacin garjin azhar bayan rana ta raba tsakiya suna hutawa azabar ta su take su nawa nawa ne فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نوى نوى نيدك تكين القريون إن جاء الله مدوك تكين سركي أهلكناها وأن نمك هلك الدسو وهي ظالمة نوى نوى وأن نمك هلك أرحالا القرية سنة الظالمة القرية إذا أنت الظلم كو دي شركة كو كافرتي كو نفاقة كو يوان ساقو دينا تكين الظلم dan ku azzulmul akbar ko azzulmul asghar zulmul akbar kafirci azzulmul asghar zulmul insani nafsuhu dan adam ya zalunci kansa wa hiya zalimatun Allah ce fa hiya khawiyatun ala urushiha ga alqaryun nan gaba daya mun rushe su su ruguje ginin su ya rufta akan su wa bi'irin mu'attala ga rijiyoyi nan da bohol da aka haka ba masu shan ruwan sun mutu sun bar rijiyoyin sun mutu sun bar famfunan sun mutu sun fi gine-gine gingiram ga sunan gurin benaye ba masu kwana a ciki shi ne wa fikirin mu'assala rijiyoyi da aka bar su ba kowa wa kasrin mashid da gine-gine dogaye a shafi a mulmule an yi fenti an bar su amma ba mai kwana a ciki a falim ya siro fil ardi shin mutane ba su yawo a ban kasa ba su leka su gano mana su je yawo gabas ta tsakiya su je yawo daula ta tudumur a kafar sham su je yawo daula ta adawa su je yawo a garin Hadramaut daular adawa a kasar Yemen su tafi duk inda aka gina wata hadara ko wani civilization da ya wuce a baya a tarihi fatakun lahum qulubun ya'kuluna biha dan ya kasance suna da zukatan da sa iya yin hankali da su su hankalta al'amura aw azanin yasma'una biha ko sa samu kunnuwan da in an fada sa ji nan gaba fa innaha la ta'mal absar mutane ba sa fama da makantar ido walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantan zuciya suke fama da ita kowa yana gani da ido ya karanta ya gani amma yana fama da makantar zuciya abin nufi dai a da a baya a tarihi waɗansu sun yi sabo Ubangiji ta'ala ya halakar da su waɗansu sun kangare Ubangiji ta'ala ya tarwatsa su an riga an karya su a baya a tarihi na yanzu kuma ba za su iya gagarar Allah subhanahu wata'ala Ubangiji ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha nawa nawa ne daga cikin alqaryu a baya a tarihi waɗanda muka halakar da su فجاءها بأسنا عذاب المتزومس بياتا لذلك لوكسن بچي أو هم قائلون كوكما درانا لوكسن دسكي بچي بچي رانا وغوتر رانا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا مغنسوا دعوة أنا بمعنى القول الكلام مغنسوا بتكسن تيبا إذ جاءهم بأسنا يا عند عذاب المتزو إلا أن قالوا فاتسر لنك تيوا إنا كنا ظالمين للي منكسن في الظالمين ma'ana ubangiji ta'ala bai zalunce mu ba mu muka zalunce kawunan mu an ba mu cikakken lokaci ne yin tunani da imani mu ne bamu yi ba an gargade mu an ja hankalin mu mu ne muka kiji duk abin da ya kamata a fada mana an fada mun ji mu ne bamu yi ba duk al'ummar da aka halakar da su a baya a tarihi sun yadda cewa ba a gajiya ba wajen yi musu wa'azi ba a gajiya ba wajen jan hankalin su amma su ne suka kai wa kam qasamna min qaryatin kanat ظالمتن وانشأنا بعدها قوما آخرين نوى القريون دا أكبر التاريخ أكهل لكر أبايا التاريخ التي قصمنا واندمك كريا قدم بينسو كان الظالمة دانسن كثن في الظالمان القرية الظالمان كثن في أمامك دومك تامرت ودنسو أبينسو التاريخ نوى دف القرية دا أكهل لكر دسو دكانسو sun yi itirafi sun yadda cewa ubangiji ya ba su cikakken lokaci na su zuwa azu amma su ne ba su zuwa an ba su cikakken tunani da kwakwalwa mai kyau ta tunani na su kawo gyare-gyare a cikin lamurran kasashensu gyara a addini gyara a duniya amma su ne suka yi amfani da wannan kwakwalwar ta negative side ta ɓangare aljanibu salbi a madadin aljanibul ijabi a madadin ta bangare mai amfani sai suka yi amfani da kwakwalwar ta bangare marar amfani ga mutum mai kwakwalwa da basira da hankali da tunani da hangen nesa a madadin ya yi amfani da kwakwalwar da basirar wajen siyar da kasarshi gaba siyar da addininsa gaba siyar da al'ummarsa gaba kare al'umma daga matsalolin da suka kanannade su amma sai ya amfani da kwakwalwar don gina kansa don cutar al'ummarsa dan cimma buƙatar kansa ta karan kansa shi kadai a cikin al'ummar da yake mulka miliyan 3 ko 4 ko 5 amma baya tunani dan su sai dan shi kadai buƙatar sa kuma ya san babu yanda za a yi ya rayu ya zama mutum sai da su amma kuma yana tunani dan kansa kadai ba dan su ba Allah ya tsare mu falanat'alanna allazina ursila ilayhim ubangiji ce wallahi sai mun tambaye waɗanda aka turo manzanni zuwa gare su wala nas'alannal mursalin wallahi sai mun tambaye manzanni Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi kamar da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin tafsirinsa yace za a tambaye manzanni an tabligh dangane da isarwa ko isar ko buku isar ba Allah ya san sai isar amma zai tambaye su yawma yajmu Allahu ar-rusula wa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranan da Allah zai tambaye manzanni ya tara su ya ce da su wata ansa aka ba ku lokacin da kuka ce shi ya ubangiji ba mu sani ba saboda tsoro saboda firgiti manzanni fa sun san ansa da aka ba su amma za su manta saboda tsoron ubangiji la ilma lana ba mu sani ba ya ubangiji innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu kai ka san me muka ce kai ka san wace ansa mutane suka ba mu za a tambayi mutane anil ijaba dangane da ansa wata ansa kuka bai wa manzanni wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin suratul qasas a tambaye su wata ansa kuka bai wa manzanni kun ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi ko kuma kun yi ta Yahudawa sami'na wa ata'na mun ji mun ki bi dole mutum ya faɗa ranan da ba a ƙarya ranan da ba a kwane-kwane duk iya siyasarka duk iya makircinka duk iya kwane-kwanenka a rannan rana ce da Allah ce yau mu tugula sara'ir ranan da za a yi tsallasa a tona asiri babu wata ƙarya da mutum zai yi yau ma izin ya waddu allazina kafaru wa asawar rasula يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ranan da kafirai da suka saba wa manzon Allah da gangan za su yi gurin ina ma a nike su a cikin kasa su zama gari su zama turbaya wala yaktumuna Allah haditha ba su isa su koyewa Allah wani zance guda ɗaya ba sai sun faɗi gaskiya cikin komai da abin da ka saka da abin da ka ɗauka da abin da ka ɓoye da abin da ka kai waje da abin da ka kai Hong Kong da wanda ka kai China da wanda ka kai Peru da wanda ka kai Czechoslovakia da wanda ka kai America duk inda mutum ya kai da wanda ka kai ƙarya da wanda ka kai gaskiya da wanda ka kai kamfani ne goma naka da wanda ka kai kamfanoni 50 da wanda ka kai komai wala yaktumuna Allah haditha mutum ba zai koyewa Allah zance ko dai ba babu abinda mutum zai iya boyewa Allah shi domin sai boye dan yayi magana zai yi ƙarya sai mala'ika ya yi mata tsawa sai hannun shi ya yi magana sai kafar sa ta yi magana kafa ta ce da ni aka taka aka ce hannu ya ce ni na je ne su gine ta aka shigar ko ne su gine ta aka fitar mutum shi zai bayani fatar jikinsa gaba daya za ta yi magana يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أولا لنا دكم بانجرا جكم متنزي بياني حاتل جكم سزاسي بياني مي متن يأيك ساعة قبل الله لنا تاسم شاء والله يا إم وابا لنا روى سابس duk wanda yace maka ga wata addu'a za a yi a ranar tashin kiyama a gaban Allah zaka tsira ba sai ka ansa wannan tambayar ba ya yaudare ka ya bata ma lokaci ya cuce ka bai faɗa ma gaskiya ba duk wanda yace rabu da su irin waɗannan da zance a waɗansu tsageru ne suke magana ta tsageranci marasa kunya ne wallahi tallahi ya cuce ka bai faɗa ma gaskiya ba a ranar tashin kiyama kai da shi za ku rinka la'antan juna a gaban Allah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku ya kafirce wa sashi sashin ku ya tsine wa sashi a gaban Allah ranan da wani ba zai amfani wani ba idan kana ganin duk abin da za a ji a faɗa maka ba daidai bane ba ka nemi wani malamin a wata ƙasa ta daban ka je kai visa ka tafi wata ƙasa ka je ka ce ga ayar da aka karanta ranar rana kaza ga watan kaza menene hakikanin fassararta dauki Qur'ani na turanci ka je ka duba dauki Bukhari dauki Muslim na turanci duk je ka duba dauki Riyadhus Salihin na turanci sai aka ɗauki lokaci awa biyu awa uku je ka duba gani haka ne ko ba haka bane ba kowa zai mutu ko mutu lalle za mu kissanta wa mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba ubangiji ta'ala zai ba da bayani bisa ga ilimi shine falana kussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna gha'ibin ba mu taɓa zama waɗanda ba sa nan ba muna nan a duk inda ɗan adam yake ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد حقيقة أمومك هل تتن أدب من سن أبند زوت يستككي ساقوا وسواس زوت من سني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد منا كسر في سمد جيز يرويانسا jijiyar da dukiya ke rataye da ita mun fi shi kusanci da ita inda Allah subhanahu wa ta'ala kaga kis labari da Allah zai bayar game da kai a ranar tashin kiyama labari ne na ilimi shine falna kusanna alaihim bi ilmi za mu bada kissa na ilimi mala'iku sun rubuce duk abin da mutum yayi wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا ننزع أجي للتاك وندي يكون شو بيانا أيكا دكي أبين دكا شيء لا أبين دكا شيء لا أبين دكا فتا لا أبين دكا أيكا نقو هيدا نبيني فتر المجرمين ما صلي تيكو كافري هو الظالمي سيكا مشفقين مما فيه سنة داموا dangane da abin da littafin ya kunsa wa yaquluna suna cewa ma li hadha alkitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya kyale kankanin abu ko babba illa ahsaha sai yake yi karamin abu zai fada babban abu ma ya fada wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sai su same shi a halarci a rubuta a cikin littafin ina jin duk sun yi imani da cewa duk kun yi imani duk mun yi imani da cewa abinda duk aka shigar wa computer na kowane information idan aka ji za a same shi yadda yake abinda aka shigar din za a same shi to dan Allah da wannan computer din da rubutun mala'ikan da ke rubutu wanne yafi ni rikewa da haddace al'amura wannan wata alama ce da take nuna maka wata yar karamar kiyama ko alal akalla dan a nuna maka yiwuwar kiyama in ma da kana inkari komai sai an rubuta dan adam ya gani shine falal qasana alaihi bi ilmi wa ma kunna ghaibin mun mutu kasan cewa wadanda ba ta nan ba wannan ke nuna cewa gatan da dan adam zai wa kansa shine yayi kokarin tuba tuba akan lokaci tun kafin lokaci ya kure masa Allah ya ba mu ikon tuba daga munanan ayyukan mu aya ta gaban latin
wal wazn yawma ibn al haqq ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
وبنجي تعالى والوزن يوم إذن الحق الوزن شيني أو أو نأيك دنجل دا أيك دبايتك يوم إذن أو نرانا الحق كتكني باويك اليابني فمن ثقلت موازينه دكا وندما أو ننسى سكي نويه فأولئك هم المفلحون irin waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinuhu dukkan waɗanda ma'aunansa kuma suka zanto ba su da nauyi fa ulaika allazina khasiru anfusahum irin waɗannan ne waɗanda suka tafar da kawunansu bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci da ayoyinmu ma'ana suna kafirce mu ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala ba sa aiki da su aw ɗaya ne daga cikin ayyuka da za su faru a ranar tashin kiyama hisabi daban awo daban hisabi shine kidayar ayyukan a lissafa su ɗaya biyu uku hudu a lissafa yawan aikin ka san akwai aikin da yake da falala ta fuskar me yawan ladan dan tunda an ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kaga kidaya ne ake ce sannan wani kuma an ce masallalladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga nan kidaya ne ta fuskar 1 2 3 har zuwa 700 ko sama da haka wallahu yudha'ifu liman yasha Allah na karawa akan 700 ga wanda ya gada ba to kuma akwai aikin da yake da lada ne ta fuskar nauyin sa ba yawan abin ba nauyin sa shine alwaznu wato aw akan sike ne bayan wannan aya akwai ayoyi da dama da suke nuna awo ranar tashin kiyama nan gurin faman takwazal mawazin hu fa ulaika faman takwazal mawazin hu fa ulaika humul muflihun wa man qaffat mawazin hu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun a wani gurin fa amma man takwazal mawazin hu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man qaffat mawazin hu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ma'ana dai za a yi awo wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah wala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir hadisai da dama sun zo akan awo irin yadda ayoyi suka zo akan awo to kuma idan an ba hadisan sai a ga mutum da ayoyin da hadisan in ka hada su gaba daya sai ka ga sun kasu kashi uku ko dai bayani akan auna aiki aiki karan kansa to ya zaya auna aiki tunda sallar da kai yanzu da wadda nayi da wadda malam Sa'idi yi da wadda kowa ya a cikin mu nan mutum yana iya ganin ta da ido ranar tashin kiyama za a rikida wannan ibadoji da muke a musu gangan jiki mutum ya gansu da ido tun ma kafin a tafi a kiyama tun a cikin kabari hadisi cikin sahih bukhari ya nuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da an binne bawa mummuni a cikin kabarin sa bayan an binne shi mutane sun juya sun tafi an yalwata kabarinsa kawai sai ga wani saurayi ya shigo mai kyakkyawar fuska gashi na kanshi sai ce da shi man ant wane ne kai sai ce ana amaluka salih ni ne aikinka na gari sallah karatun alqur'ani qiyamul layl sadaqa zakka haji istighfari salatin annabinka ni ne aikinka na gari na zo ne dan in dauke maka kewar zaman kabari kaga ake za a rike da aikin ai masa gangan jiki idan mutum mummunan aiki yayi yan barasa zinace zinace sace sace kashi barna da ayyukan ta'addanci bayan an binne shi a cikin kabari sai ga wani mutum mummuna baki dan duku nunu yana wari yana doyi ya ganshi yace kai wannan wane ne fuska ka bata bushara man an yace ana amaluka sayyi ninne mummunan aikinka zai zama shi ne abokin zamansa cikin kabari haka manzo Allah bai na cikin hadisi ingantacce mahallu shahid ashe kaga ayyuka ana rikida su ai musu gangan jiki sannan ga hadisi ingantacce cikin sahih muslim wanda manzo Allah ke cewa suratul baqara da suratul ali imran za su zo farfajiyar kiyama ka annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min fayrin fawaf yuhajjani an sahibihima kai kake girgije ne guda biyu manya manya ko kuma wani ayari guda biyu na tsuntsaye su zo su sauka za su yi hujja ga mai karanta su a gaban Allah don ya sami shiga aljanna kaga suratul baqara da kake karantawa za a yi mata gangan jiki karatun za a rikida ta yi mata gangan jiki a ce kaga za a auna ayyuka za a yi musu gangan jiki kenan sallaka in za a baka taba ta baka ganin ta da ido amma za a yi mata gangan jiki to wannan su za a auna akan su ke a waɗansu dalilan waɗansu hadisan suka nuna abinda za a auna wato takaddun da aka rubuta ayyuka takaddu da aka rubuta aiki akwai takaddu da aka rubuta ayyukan kirki sallah azumi zakka aikin haji wannan rajista din da aka rubuta ayyukan da takaddu da aka rubuta ayyukan barna su ne za a ɗauka a ɗora kan su ke ne a nan ga takaddu na ayyukan alkhairi a nan ga takaddu na ayyukan barna su za a auna sai a ga wanda ya fi nauyi wa zai rinjaye wani akwai hadisan da suka nuna haka ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi a wannan babi hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As riwayat Tirmidhi da Imam Ibn Majah hadisin da ya shahara a wajen malamai da cewa hadisul bitaqa kun san shi wanda za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama za a jirge manya-manyan rajista 99 dukkaninsu na ayyukan barna kowace rajista ɗaya manzo Allah ya ce iyakacin fadinta iyakacin ganin ido maddal basar ba abin da ke ciki sai aikin barna